Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Juma'a 8 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa wasu 'yan Najeriya na kira da gwamnati da ta wayoyi shawarwarin da aka bata a baya domin magance matsalar tsaron da ke ci gaba da addabar jama'ar kasar. Bayan shekaru 4 da tarwatsa a garin Fatakacha da ke karamar hukumar makawa ta jihar Niger Najeriya sakamakon rikicin neman mallakar fili, sun yi kira da gwamnati da ta sake tsugunar da su. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Bayan nan kuma muna tafa da shirin darussan Ramadan a kaina. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙarin rahotanni masu sahihanci na cin zarafi da Rasha ke yi akan fararen hular Ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaƙi ya daidaita. Ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi sabi ga Rasha. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na ƙawance a Brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rasha ke yi abu ne mara daɗi. Ya bayyana wani labari na harin da Rasha ta kai a yankin Kyiv na Bucha, inda aka gano gawarwakin 'yan ƙasar Ukraine 410 da dama daga cikinsu sun mutu akan tituna kafin sojojin Rasha su janye domin ƙaddamar da sabbin hare-hare a kudanci da gabashin Ukraine. Blinken ya ce an tilastawa mata da wasu mutane 40 shiga wani ƙaramin dandali a garin Bucha, sannan aka tilasta musu kallon wasu samari 5 da aka umarce su su durƙusa, sannan aka harbe su ta baya. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan karagar mulki da shugaban Tunisia Kais Saied ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'ummar ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi ya yi mulki. A ranar Laraba, Said ya ba da sanarwar sauye-sauye gaban da zaɓukan 'yan majalisa masu zuwa. Yanzu haka 'yan Tunisia za su kaɗa ƙuri'a na ɗaiɗaikun mutane maimakon jerin sunayen da za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu. Ya kuma nuna cewa za a yi sauye-sauye a hukumar zaɓe mai zaman kanta, wadda ya ce za ta sa ido a zaɓen, amma ba a halin da take ciki ba. Kamfan dillancin labaru na Reuters ne ya rawaito. Ƙarshen watan Maris, Said mai shekaru 64 ya rusa majalisar dokokin ƙasar bayan da 'yan majalisar suka bijirewa gargaɗin nasa tare da toshe ikon gaggawar da ya baiwa kansa a wani yunkuri na neman karɓa ɓangaren zartarwa da na shari'a, matakin da aka soka a matsayin juyin mulki. Gwamnatin Said ta bayyana zaman majalisar a matsayin baya bisa ƙa'ida, kuma ta ce za ta ƙaddamar da bincike kan waɗanda suka halarci taron. Manazarta na tambayar ko akwai wata ƙungiya da za ta iya dakatar da yunkurin Said na ƙwace iko ta hanyar amfani da ƙarfi.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A Najeriya, bisa ga yadda matsalar rashin tsaro ke ci gaba da addabar jama'a kuma kusan ta gagar magani, 'yan ƙasar ke shawartar mahukunta da su wayoyi shawarorin da aka bayar a baya a gwada amfani da su ko za ta samu sauƙin matsalolin. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Matsalar rashin tsaro dai yanzu a iya cewa ta zama abokiyar zama ga 'yan Najeriya, musamman a yankin Arewa, domin kullum sai an samu rahoton wata aika-aika da 'yan bindiga suka tafka. Jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar ma, jama'a na ta fuskantar matsalolin har a cikin wannan wata na Ramadan. Yankin Raba, mahaifar Premier Arewacin Najeriya, Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto, ya jima yana fama da wannan matsalar inda jama'a ke ta kokawa. Dr. Abdullahi Alhaji Zakari shi ne wakilin jama'ar Raba a majalisar dokoki ta jihar Sokoto.
Da wannan matsalar ta riga ta kai mana in ta kai. Cikin satin gama an kai hare-hare, an tare hanyoyi, an kwashe mutane. Daga a kashe sai a tare da mutane, sai a kwashe dukiya. To kaga in an ci gaba da hakan ga bamu da wata mahita. Wanda ke neman abinci yanzu ya ci, mutum na neman abin zai bude baki, ka yi ibada, ka to an doke ka ko an halbe ka, to ya za ka yi da hakkin mutane.
Wani abin tashin hankali a cewar dan majalisar shine yadda ake kashe jami'an tsaro na Banga waɗanda suka sadaukar da rayukansu duk da karancin taimako da suke samu.
Kusan an kashe mutum biyar sai ga dan bajalanci kusan guda uku ko guda biyu a ciki. Ina faɗa ma ko cikin satin ga an kashe kusan mutum uku waɗanda yan bajalanci. Dole wani zuciya ta karaya ya ce to abin ga tunda babu taimako ni bane a jiya lalurar. Amma dai da sun samu gurgurdu tallahi wanda ya kamata kuma ana tallafa musu akai-akai wannan ƙara ƙwarin gwiwa na.
Na zanta da sakataren kungiyar Banga na jihar Sokoto akan wannan batun.
Gaskiya mutane mu suna mutuwa sosai. Babu wani assistan da muka samu ga gwamnati ko kuma ga al'ummar gari ko ga 'yan kasuwa ko ga 'yan siyasa ba mu iya taimakawa kungiya ko kuma dan kungiya. Dan mutum dan kungiya dan babu shi kenan shi ya mutu. Babu su akalla dan Banga kusan 40 da ko uku ne ka gani rushe gare mu waɗanda sun ka mutu.
A watannin baya gwamnatin jihar Sokoto ta yi alwashin baiwa jami'an Banga allowance na wata-wata. Da kuma karfafa lamuransu domin ƙara musu ƙwarin gwiwa. To ko sun soma karɓar wannan alawus?
To lalle ne ba a fara ba su ba, amma dai ga yadda an ka kira mu last week an ka ce mana satin da ya gabata cewa kowane lokaci za a fara ba musu.
Kwamishinan lamuran tsaro a jihar Sokoto Kanal Garba Moyi mai ritaya ya tabbatar da ana samun hare-hare a wasu yankuna tare da satar mutane.
Da tangaza ko da ranga da ya wuce ji an daki mutane duk abin da ya kamata a yi ma jami'an tsaro ana yi musu. Su ma jami'an tsaron suna iyaka kokarinsu amma ba su da yawan da za a cewa ko ina sai sun je. Kuma duk da rashin isassu shi yasa muka yi training 'yan Banga su ko. To 'yan Banga kuma su haƙa alƙawarin abin nan allowance a yi musu. Yanzu haka allowance ɗin takarda tana hannuna. Mai girma gwamna kawai nake jira da ya sa mata hannu za a fara ba su wannan allowance ɗin.
Masu lura da al'amuran yau da kullun da masu kansu mahukunta suna ƙarfafa gwiwar musulmi akan su dage addu'an samun sauƙin waɗannan matsalolin musamman a wannan wata mai alfarma watan Ramadan. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumel dauke da sauran labaran duniya.
Tilas ne ƙasar Sri Lanka ta nemi kuɗi cikin gaggawa daga masu bada lamani da kuma ƙoƙarin sake fasalin biyan basussukan da za a biya a watan Yuli. Inji ministan kuɗin ƙasar mai barin gado Ajay Alhamis yana mai roƙon a tabbatar da zaman lafiyar ƙasar a cikin rikicin tattalin arzikin ƙasar mafi muni cikin shekaru da dama. Yan adawa da wasu 'yan jam'iyyar ƙawance mai mulki sun yi watsi da kiran da aka yi a wannan makon na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa daga shugaba Gotabaya Rajapaksa bayan da ya rusa majalisar ministocinsa. Da fatan daƙile zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a titunan ƙasar saboda ƙarancin man fetur da wutar lantarki da abinci da kuma magunguna. Yayin da kuɗaɗen waje da aka tanada ke raguwa cikin sauri, yawan biyan bashi da kuma faɗuwar darajar kuɗin rufi, manazarta sun ce gwamnati ƙarƙashin ikon Rajapaksa da ɗan uwansa zaɓi na ƙare musu. Matar da ɗan jaridar Washington Post da aka kashe Jamal Khashoggi zai aura ta sha alwashin ci gaba da fafutukar tabbatar da adalci a jiya Alhamis. Kalaman na tana zuwa ne a daidai lokacin da wata kotun ƙasar Turkiyya ta yanke hukuncin dakatar da shari'ar wasu 'yan ƙasar Saudiyya su 26 da ake tuhuma da aikata kisan kai tare da miƙa shari'ar zuwa Saudiyya. An kashe Khashoggi, mawallafi a jaridar Washington Post, a ziyarar da ya kai ƙaramin ofishin jakadancin Saudiyya da ke Istanbul a watan Oktoba shekarar 2018 domin karɓar takardun da ake bukata don aurensa da Hatice Sengiz. Da take magana da manema labarai bayan sauraron zaman na ranar Alhamis, Sengiz ta ce za ta ɗauka ƙara kan hukuncin. Tun a shekarar 2020 ne aka fara shari'ar ba tare da waɗanda ake tuhuma sun bayyana ba, bayan Saudiyya ta ƙi amincewa da buƙatar Turkiyya na miƙa waɗanda ake tuhuman. Daga ƙarshe ba tare da ko dala ɗaya ba daga cikin dala biliyan 5 da aka amince don tunkara annobar duniya ta coronavirus, manyan shirye-shiryen gwamnatin Biden da ke taimakawa rigakafin duniya yana cikin haɗarin kawo ƙarshe. Ko a yayin da gwamnatin ƙasar ke bikin ranar kiwon lafiya ta duniya a jiya Alhamis tare da ƙudurin samar da ingantacciyar lafiya da ƙoshin lafiya da daidaito a duniya baki ɗaya ba tare da neman ƙarin kuɗaɗe daga majalisa ba. Nan da watan Satumba, hukumar raya ƙasashen masu tasowa ta Amurka, USAID, ba za ta iya ci gaba da tallafawa shirin rigakafin duniyar ba. idan ba mu samu ƙarin kuɗaɗen yi wa mutane rigakafi ba, hukumar ta USAID za ta daƙile ƙoƙarin da muke yi na yi wa al'umma rigakafi a daidai lokacin da ƙasashe ke samun kayayyakin rigakafin da ake buƙata domin kare 'yan ƙasarsu. Kakakin hukumar ta USAID ya shaida wa muryar Amurka. Tun da farko USAID ta nemi dala biliyan 19 don shirye-shiryenta na rigakafi a duniya.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan shekaru hudu da tarwatsa garin Fata Kacha da ke karamar hukumar makwa ta jihar Niger Nigeria, mai kimanin mutane 3,500 da akasarin su manoma ne da masu sana'ar kamin kifi a sakamakon rikicin neman mallakar fili, a yanzu dai mutanen garin na bukatar sake tsugunar da su. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasir Batsari na dauke da karin bayani a wannan rahoton.
A yanzu haka dai garin Fata Kacha da ke yankin karamar hukumar makwa ta jihar Niger Nigeria kimanin shekaru hudu kenan da zamansa kango, tun bayan da wani rikicin neman mallakar fili a tsakaninsu da mutanen garin Kacha ya yi sanadiyar tarwatsa garin. Bayanai dai sun nuna cewa kimanin mutane 3,500 ne da akasarinsu manoma ne da kuma sana'ar kamun kifi ke zaune a garin da ya share kimanin shekaru 200 da kafuwa kafin wannan tashin hankali na shekara ta 2018 da ya yi sanadiyar tarwatsa ƙauyen. Mai hanyar jirgin ƙasa da kuma kasancewarsa bakin kogin Kwara, a yanzu dai mutanen garin na Fata Kacha na buƙatar sanya hannun gwamnatin jihar Niger domin sake tsugunar da su ta yadda za su koma rayuwarsu ta da, wato noma da kamun kifi. Malam Indatsu Abdulmalik na ɗaya daga cikin shugabannin al'ummar garin na Fata Kacha ya ce a yanzu mutanensu na tarwatsi a wasu garuruwa domin neman mafaka.
Yaranmu ba sa zuwa makaranta yanzu nan, a wahala muke. Don Allah da Annabi, gwamna so gwamnan Niger ya yi mana haddaci ya maida mu inda muke da can wurin mu yake duk abubuwa na fitina ya riga ya kau. Mun ba shi alƙawari mu zauna da shi kuma mun ba shi tabbacin cewa rikicin daga bangaren namu ya riga ya kare.
To su ma dai bangaren mutanen Kacan sun ce babu sauran wata matsala. Inji Honorable Abubakar Kacha wanda ya yi magana a madadin sarkin na Kacha, wato Alhaji Baba Adamu Sheshi.
Mujin za su dawo su bi dokokin da ke takardar da an kai sani yake gamman House. Ai ba wani matsala idan za su bi ka'idojin su dawo.
Kuma dai bangaren Kacha ba ku da wani matsala kawai su dawo?
Ko da ba matsala, abinda nake gaya maka muna zaman mu lafiya. Lokaci dai ne ya zo, ka san zamani ya zo shi. Wasu su mutanen Kacha muna aurensu, kuma suna aure mutanen Kacha, haka muka zama daya tuntuni.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce fatarta samun maslaha a tsakanin bangarorin guda biyu domin gudun komawa 'yar gidan jiya. Inji sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane.
Mu abinda muke so a gonatance shi mutane karan kansu ya kamata su yi kansu kiyamun laili, su zauna su fahimci juna. Rayuwa din nan dole ne sai ta zama lafiya. Idan yau aka ce yau mun kai sojoji suka kai suka aje su a cikin Kacha, ko kuma aka abin ga kila idan sojoji suka juya baya, abinda zai faru suke da zai fi ma tsanani bisa da abinda aka yi da.
Ko shakka babu dai, jama'a da dama na cike da fatar ganin maida wannan gari mai cike da hada-hadar kasuwanci a baya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waƙar. Yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda, Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni, Aisha Ma'azu. Abu naka aka ce maganin a kwabe ka, kuma yau a cikin shirin yanayi da muhalli za mu mai da hankali akan yadda takin zamani yake gurbata kasar noma da kuma sabbin dabarun noma mai tsafta, kamar yadda Professor Murtala Badamasi na cibiyar dabarun noman rani musamman a kasashe masu kamfan ruwa da yanayin zafi ya shaida a cikin tattaunawar da nayi da shi.
Wannan taki ya zo mana aka karbe shi hannu biyu muka dinga afka gonakin, yanzu mutane sun fara ganin illolin wannan takin, especially a irin inda fadamu suke ko kuma ake noman rani, zaki ga kasa ta lalace, wata kanwa kanwa ta gishiri gishiri duk ya taso, kuma duk illa takin ne. Takin nan kuma yakan shiga ruwa ya gurbata ruwa, har asali ma ya kasance, for example mu a nan yankin an fara gano cewar illar takin nan da kuma illar waɗansu abubuwa da feshi da nake yi ya bayi da cewa kifaye sun fara cin wannan al'amari, kuma mutane suna cin wannan kifayen ya bayi da cewa an fara samun ƙarin ciwon ƙoda, saboda haka wannan ba ƙaramin illa bace.
To ina fitin sababbin dabarun noma masu tsafta?
To sababbin dabarun noma da ake fito da su a wanda Bature yake cewa organic farming, mu dama shi muka gada shi muka iya da can, to sai ya kasance shi kuma yanzu yake waiwaiwa yake dawowa kan wannan abin cin da aka samar ta wannan yanayin, kusan a Turai yanzu sun fi kowanne tsada, saboda su ne wanda an san cewa suna bin jiki, suna ba wa jiki abin da yake bukata, kuma ba sa gurbata jiki, kuma ba sa gurbata muhalli. Saboda haka ina ganin irin waɗannan ya kamata waɗannan dabarun a ci gaba da samar da su, gwamnati da masana a haɗa hannu da ƙarfi a sanar da manoma a fara kallon irin waɗannan dabarun. asali ma yanzu ne ma ya kamata a ce mun fara wayar wannan al'amari, domin ana harsashen cewar sinadaran yin wannan takin kusan suna zuwa ne daga ƙasan da ake yanzu yaƙyaƙyaƙen nan daga Russia, daga yankin Ukraine. Ga farashin taki ne gagar talaka, to yanzu ne ya kamata a ce talaka kuma ya dawo ya waiwayi waɗannan sababbin dabaru ya kamata a ce an samar domin ya kasance an yi maganin shi wancan al'amarin kuma a kwalliya ta biya kuɗin sabulu.
Professor, wai shin taki yana canja ɗanɗanon abinci?
Wanda ya saba ya taso abin ni ya saba da wanda ake noma da takin zamani, a ba zai bambance ba, amma wanda yake karkara ya gajiya ya ga yau zai iya bambance wannan ɗanɗanon. Ai kamar misalin daka ne na yaji, ku mata kun fi mu sanin wannan dakan hannu yafi abin da aka markaɗa na yaji.
A wani bangaren kuma abokiyar aiki Baraka Bashir ta tattauna da Nasrin Al-Amin, shugabar Surge Africa, wata kungiya mai zaman kanta mai fafutukar fahimtar da manoma dabarun noma na zamani mai tsafta domin rage amfani da ingantattun iri domin tabbatar da tsaftar yanayi.
Aikin mu da yana focusing on kaman policy advocacy, kuma muna yin activities da ya danganci media, sai kuma muna yin community engagement mai kaman ilmantar da su akan abubuwan da yake faruwa. To a wani areas din muke aiki, ilmantar da su kaman misali akan abin da ya danganci noma da canjin yanayi da rashin ruwa da irin wayannan itatuwan da ake seeds din da ake kawowa da abubuwan da ya danganci dai yadda za su ringa noma ba za su samu karancin harvest ba. Wanda we do muna training din su ne akan yadda za su ringa kokari suna saka maganganun da ya danganci canjin yanayi da kula da muhalli a cikin rahoton su, saboda in kika lura za ki ga akwai issues da yawa da ya danganci mata, yara, politics da zaki ga ana magana amma da wuya ki ji zancen muhalli. So muna son ya zama mun yi training incidents prioritizing din waɗannan issues din in suka tashi report.
Shin daga ina kuke samun tallafi?
Muna samun tallafi daga international organizations kaman Global Green Grants, sannan kuma locally ma akwai mutanen da suke donating to us.
A wannan shekaru biyar din da kuka fara, shin wani tasiri kuka samu tun daga lokacin da kuka fara musamman akan abubuwan da suka danganci muhallin?
To gaskiya kaman communities da muke aiki da su, za ki ga akwai wani activity ko wani practice da suke wanda is not good to the environment, za ki ga sun yi kokari suna daukan shawarwarin su building up on nasu practices, sannan they reach out to us on a kind of issue kaman na environmental issue, za ki ga they always reach out to care okay me za su yi a za su yi. To gaskiya a wannan aspect din mun sami cigaba sosai. Ake bani
misali sai sosai
akwai ƙauyukan da muka yi aiki da su a Tofa, za ki ga kaman suna amfani da irin improved seeds din nan amma kuma baya musu wani harvesting yanda suke so. To sai muka ce musu instead of ringa amfani da improved seeds suna amfani da fertilizer, they can opt for organic manure. Kuma muka musu providing organic manure din, muka musu providing training, sannan kuma muka ce instead of wannan hybrid seeds din su amfani da local indigenous seeds din mu.
Ina samar da irin noma ne
wani lokacin amma ba sosai ba, amma kuma irin noman da muke samu ba irin na tura bane ko na company.
Shin zan ce na san yawanci wadanda suke rajin muhalli ba su yadda da improved
seed? Kuma ba mai amma saboda dai mutum ma kar ya ce ba shi da irin ne, sai mu baka local one.
Mai sauraro, iya abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan, amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
A gaida Aisha, yanzu kuma sai da risar Ramadan a kaina.
Sunana Kabiru Adamu Special da ke anguwar Hero Gana cikin jihar Gombe. A darussan da na koya cikin azumin watan Ramadana bai wuce ƙara himma wajen yawan karatun Alkur'ani, wanda a da in za ka iya karanta izu biyu a wuni, to yanzu kuma za ka ga ƙara faɗi wajen karatunka. Mana yanzu ni a karan kaina ina iya karatu fiye da yadda nake yi a baya, sannan kuma yanayin nafilfili da nake gabatarwa wanda da babu sallan tarawih a cikin salloli na wuni, a wuni kuma za ka ga nafilfilin kana yin su takaitattu. To amma yanzu kuma saboda zuwa Ramadana, watan da ake kwadaitar da yawan ibada, to sai zamto na doro akan wasu nafilfili na kari kafin azahar, bayan azahar, kafin la'asar, bayan magariba, kafin isha, bayan isha, kafin asubahi, har ma da karin sallan walaha idan ya samu zan gabatar domin kara neman kusanci da Ubangiji na. Sannan kuma na koyi tsari na cewa ni ma in ga dan abin da nake da shi komin kankanta na bawa makwaftana don samun yardar Allah a cikin wannan wata. Wannan dai kadan daga cikin abubuwan da muka iya dauka kenan cikin Ramadan.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya yi gargaɗi jiya Alhamis cewa ƙarin rahotanni masu sahihanci na cin zarafi da Rasha ke yi akan fararen hular Ukraine na fitowa daga cikin ƙasar da yaƙi ya daidaita. Ya kuma sha alwashin cewa wata rana ko ta yaya za a yi hisabi ga Rasha. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka bayan gana wasu da tarin dakarun NATO da ministocin harkokin waje na ƙawance a Brussels ya ce tsarin abin da gwamnatin Rasha ke yi abu ne mara daɗi. Masu sharhi kan al'amuran siyasa sun ce neman dawwama kan karigan mulki da shugaban Tunisia Kais Saied ke yi na fuskantar kasadar mayar da al'umma ƙasa zuwa zamanin juyin juya hali na ƙarfi ya yi mulki. A ranar Laraba, Saied ya ba da sanarwar sauye-sauye gaban da zaɓukan 'yan majalisa masu zuwa. Yanzu haka 'yan Tunisia za su kaɗa ƙuri'a na ɗaiɗaikun mutane maimakon jerin sunayen da za su kaɗa ƙuri'a a zagaye na biyu. Tilas ne ƙasar Sri Lanka ta nemi kuɗi cikin gaggawa daga masu ba da lamani da kuma ƙoƙarin sake fasalin biyan basussukan da za a biya a watan Yuli, in ji ministan kuɗin ƙasar mai barin gado Ajay Alhamis. Yana mai roƙon a tabbatar da zaman lafiyar ƙasar a cikin rikicin tattalin arzikin ƙasar mafi muni cikin shekaru da dama. 'Yan adawa da wasu 'yan jam'iyyar ƙawance mai mulki sun yi watsi da kiran da aka yi a wannan makon na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa daga shugaba Gotabaya Rajapaksa bayan da ya rusa majalisar ministocinsa. Da fatan daƙile zanga-zangar da aka kwashe makonni ana yi a titunan ƙasar saboda ƙarancin man fetur da wutar lantarki da abinci da kuma magunguna.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya kamar da Niger, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.